الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو أتبر ترى قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دريه دو تتلاتين دو أكو كما أشرين دو تقوز قوة مبقوي نشكرة تدبو بيو دو مشابيو تميلادية azamu tashi a cikin tafsirin mu na suratul an'am aya ta 80 a cikin wannan sura insha Allah. Ga tambayoyi da aka rubuto, da farko neman addu'a ne, ina roƙon addu'a Allah ya sauke ni lafiya. Amin. Allah ya sauke Allah ya sauke ta lafiya. Allah ya kuma sanya abin da za ta haifa ya zama to salihi daga cikin salihan bayi, ya ba su lafiya. Sannan shi ma wannan a taimaka min da addu'a kan aure da zan yi bayan sallah insha Allah. To Allah ya sanya albarka a ciki, Allah kuma ya yassare. Da kuma gini da nake yi, ai mun addu'a kan Allah ya taimaka kan na karasa. Amin. Me ya kamata na karanta a gidan da zan da ya zamto min dan ya zamto min tsari a gidan? Eh, ka rinka yawan karatun addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa duk wanda ya sauka a wani masauki ya ambace ta, Allah zai tsirar da shi har ya bar wannan masaukin. Shine a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Sannan kai rinka yawaita karatun alqur'ani a ciki, saboda gidan da ake karatun alqur'ani, miyagun aljannu, miyagun shaytanu basa zama a wajen, saboda ka tsira daga sharrin su. Sannan kuma ka dimanci addu'a safa da yamma, wanda za ta kare ka daga dukkan sharri bi idnillah, domin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da safa da yamma abinda suka kulla kenan. Bayan neman alkhairi kuma sun kunshi ije sharri, daga kawar da sharri ga mutum. Wannan yace ya kasance yana da yawan mantuwa kan yana neman a bashi shawara me ya kamata ya dinga yi. Sai ka rinka kokarin, wato idan wajen karatu ne, ka rinka kokarin yawaita maimaita abinda kake karantawa. Ka ɗauki wato abubuwa waɗanda suke al'asbabu zahira, abubuwa wanda suke na zahiri wanda yake za ka yi, sannan kuma ka nemi taimakon Allah jalla wa'ala. Ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka ce yana sababa yawan mantuwa shi ne wato rashin tsare iyakokin Allah. To ka kiyaye iyakokin Allah, kamar yadda ya zo a cikin waƙar Imam Shafi'i na kan cewar wato rashin hadda ta wajen karatu sanadiyyata abinda yake sababata shine wato abinda yake maganinta shine barin sabo. Da kai kokari ka bar saba ma Allah daidai gurgudu, sai Allah madaukakin sarki ya karfafa maka hadda. Sai ni da Allah ina son kai min karin bayani akan riya. Hakika na tsorata da naji an ce ganin mutane yasa ka fasa aikin alkhairi da kai niyya, saboda gudun riya shi ma nau'i ne na riya. Abinda ake nufi da riya shine kai aiki domin mutane su gani, daga maddar ra'a ne na gani. To wanda ya aiki don mutane su ganshi su yaba masa, ko su ganshi ko wannan ya zama to sanadiyar matsayi da za su rinka bashi da girmama shi da za su rinka yi, to wannan yayi ba dan Allah ba. Haka zalika mai kama da shi shine as-sum'a, ciyar da aiki. Ba ka yi inda za a gani ba, ba wanda ya gani tsakaninka da Allah, sannan ka zo kana ba da labari, kana sanar da mutane abinda ka aikata. Duk abubuwan, duk waɗannan guda biyu suna warware ikhlasi, wanda ikhlasi shar'in ne na karɓan aiki. Amma abinda malamai suke nufi na kan cewa mutum ya bar aiki saboda riya shi ma riya ne, wannan Ibn Rajab ya kawo shi a cikin sharhin hadisin farko na 40 Nawawiya, a cikin sharhinsa Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kan cewa wannan yana daga cikin maganan malamai magabata na kwarai. Abin da yasa suka ce haka shine kan cewar shi kansa barin da kai ba dan Allah ka bari ba. Yayin da mutum ya bar aiki dan riya, ya zamanto bai bar shi dan Allah ba, ya bar shi dan saboda mutane din, dan haka niyyarsa ba ta inganta ba. Dan haka maganin riya shine kai aiki din tare da canza niyyarka ta koma dan Allah. Ka canza niyyarka ta koma dan Allah, ba ka bar yin aikin ba. Musamman in ya zamanto wajibi ne kabar aikata abinda yake wajibi, saboda kana jin tsoron za a ce kayi riya, shi ma kansa wannan riya din ne. Ba ka yi dan Allah ba, kayi ne dan kada a ce kayi riya. Saboda haka kayi riya ne dan kada a ce kayi riya. riyar din ka sake man mutane to shine ma'anar abin da malamai suke ambato kai dai kai kokari kai aikin ka dan Allah kuma ita niyya wato a yaki ake da ita zuciya mai saurin juyawa ce dan haka ake son mutum ko yaushe ya rinka yaki da zuciyarsa ina kokarin dawo da ita idan ta nemi ta shiga cikin daji ina kokarin dawo da ita in ta nemi ta kauce wannan mujahadin da kake tare da zuciyarka ibada ce kuma shine abin da ake nema ga bawa walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suke kokari saboda Allah Allah ya ce zamu shirye su hanyoyin mu saboda haka kai rinka mujahada din niyyarka kamar yadda imam aka rubuto daga imam sufyanu thauri yace ban yi mujahada ban yi wato gogayya da kokawa da wani abu ba a cikin rayuwata irin yadda ne akan niyya kan wato niyyar mutum ta zamanto dan Allah zaka iya shiga cikin aiki ba da niyya wadda yake dan Allah ba amma in ka inganta niyyar ka ya zamanto kan cewa kai aikin ka fita daga cikin sa dan Allah shikenan ya shafe wancan niyyar ta farko da kai saboda ka koyaushe ka rinka yaki da zuciyarka ne kan kai abin dan Allah sannan daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu na kan cewar abin da zai maganin irin wannan nau'i ne na karamin shirka kamar yadda sifanta riya da cewa karamar shirka ce shine yin addu'a da Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman tsari da kai da nayi tarayya da kai a cikin bauta da wani abu da nake da sani kuma ina neman gafararka akan abin da ban sani ba wannan yace shine maganin ita wannan nau'i na shirka karama wadda take ita ce riya to shine bangaren tambaya ta biyu yace ka taimaka min da addu'a da zan karanta duk lokacin da zuciyata take kusanto min da riya wannan abin da ya kamata ka yi kenan sannan meye matsayin price control a musulunci price control shine kayyade farashi yana daga cikin abubuwan da wato kasashe suke yi domin ya zamanto kan cewar sun tabbatar da karfin tattalin arzikin su da karfin kudin su saboda haka wani lokaci ake kayyade farashin abubuwa musamman yayin da ya zamanto kan cewar ana cikin tsanani da rashi to wannan akwai hadith din Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Anas ibn Malik ya ruwaito yace ghala si'ru fil madina wato kwanan awo yayi tsada a Madina sai sahabbai suka zo suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi sa'ir lana ya rasulullahi ka iyakance mana farashi yace inna allaha huwa al-musa'ir wa huwa al-qabid al-basir Allah shine mai iyakance farashi shine mai takura arziki shine mai yalwata arziki yace ni ina kaunar in hadu da Allah alhali ba wani daga cikin ku wanda yake bina bashin wani haƙi a gaban Allah domin yayin da kai tasiri kace kowa ga yanda zai sayar akwai wani wanda yake ya saye shi sama da haka kazo ka rage masa kaga ka tallafa masa asara ya same shi a 1000 kai kuma kazo ka ce duk wannan abin a 500 za a sayar wai zai biya masa wannan 500 din ka tilasta masa yin asara kenan to tunda kai ne ka hukunta wannan turana alkiyama kana da haƙi yana da haƙi a gaban Allah ya neme ka da kan cewar kai ne ka shiga cikin haƙinsa to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bana so in hadu da Allah alhali wani daga cikin ku ya ko al'umata yana da haƙi da yake nema a kaina kan cewa na cuce shi da shi to wanda yake nuna kan cewar kenan ba a yin tasir ba iyakance farashi ta sifa mubashira kazo ka ce ga iyakar farashi dan haka ma zaka ga hatta abinda ma ilimin tattalin arziki ya nuna a yanzu shine a dauki wadansu hanyoyi na daban na yadda za a rage farashi zai da za a tsayar da farashi a hana wato hauhawan farashin abubuwa ta yaya ake yi sai ya zamanto kan cewa an tabbatar da abin da zai karfafa wato karfin kudi din da ake bayarwa ta hanyar a rage yawan a rage yawan kudin da yake hannun mutane inda yake samun kudin zai zamanto yayi wahala sai ya zamanto kan cewa kimar kudin da karfin kudin ya zamanto mai karfi ana bin irin waɗannan hanyoyi waɗanda yake za ka ga wato ma'aikatun tattalin arziki da bankuna manyan bankuna na kasashe suke bi su kansu sun san cewar wato iyakance farashi da ta hanyar shiga kai tsaye a ce ga iya farashi ba hanya ce wadda take ilimi ya tabbatar da cewa kyakkyawar hanya ba ce ko tana da kyakkyawan tasiri to balantana kuma mu madogaranmu shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko abinda yazo a cikin alqur'ani to ga hadisi ya nuna kan cewa ba a yin tasiri ba a kai ba a yin price control ba a yin irin wannan wato price control din saboda haka abinda yake nufi da kayyaje farashi din da ma'anar cewa a shiga a ce iyakar farashi kenan amma an za a dauki wadansu matakai waɗanda za su zamanto ba da shiga wato kai tsaye ba yanda zai zamanto kan cewa ba a cuci mutane a cikin haƙƙinsu ba to wannan babu laifi a yi domin a tsare yana daga cikin tsare dukiya wanda tsare dukiya yana daga cikin abdaruriyatul khams abubuwa wanda suke na larura da addini ya zo ya kare su a wannan awo a skeli daban ne ka sai abu bisa skeli wannan abu ne daban ka sai abu bisa skeli wannan shari'a ce kan cewar abin nan idan mutum zai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito ko da yake hadisi ne da'if idza bi'ta fakil wa idza ta'ata faktal idan ka zo sayarwa ka auna idan ka zo saya kuma ka a auna maka saboda ka yin awo asali ne daga cikin asali na shari'a to yawanci mun kaga ba mu da wannan al'adar aurare da daban a wajen abubuwa da yawa kamar alal misali wajen sayar da nama wajen sayar da kayan miya sai ka ba mutum ka ce a zo mun na kaza ko wajen mai tukuba ka ji zaka sai tsire sai ka ce a yanko mun na kaza ko mai balangu ka ce a yanko mun na kaza babu zancen ya auna ya ce kilo ɗaya kaza ne yanzu kaga a waɗansu ƙasashe kuwa wanda yake wani al'ada ta tabbata a cikinsu ko zuwa za ka yi a gasa maka nama saboda haka za ka je ne a ce wannan naman kilo ɗaya ga kuɗinsa har da kuɗin gashi ko kuma a ce kuɗin gashi kuma kaza kai wannan kaga wannan shine yake nuna adalci a ciki to wannan baya daga cikin wato kayyade farashi wannan ya nuna cikin adalci cikin ciniki ne kuma wanda yake haka ya kamata amma ciniki alal taradi ne idan ka zo ka ce ka yanko min na naira 500 ya yanko maka dan kadan kace haba da Allah wannan a kara ya dan kara ya dan kara yanka kadan ya kara maka kace ka yarda shikenan ciniki ya kullu illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai idan ta zama to kasuwanci ne bisa yarjejeniya tsakaninku ka yarda ya yarda shikenan amma ba shine yafi adalci ba adalci ya zama to kan cewa an auna amma idan an yi wannan cinikin shi ma ya inganta shi yasa za ka ga ai da yake ana yi din anan wajen malaman mu duk sanin su da shari'a ba saboda sanin su da shari'a ba su yi inkarin wannan ba saboda sun san bisa ka'idar ciniki abinda ake nema a cikin ciniki at-taradi da rashin gishu idan babu gishu babu cuta kuma akwai yarjejeniya mai sayarwa ya yarda mai saya ya yarda shikenan ciniki ya kulu amma kayyade farashi shine wannan price control kamar yanda aka yi a zo a ce masalan shinkafa abin shinkafa yar garko ga kudinta duk wanda ya sayar sama da haka za a kwace shinkafarsa da an yi su da an yi irin wannan a kasar nan a cikin 1970s din nan tun lokacin gawan ina jin da an taba yi to irin wannan shine wanda yake ba a yi a cikin shari'ar musulunci wato shi wanda aka sayar mai ya yarda to inda ya yarda shikenan Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin illa an takuna tijaratan an taradin minkum ya ku mu'minai kada ku ci dukiyar ku da zalunci kada ku ci dukiyar juna bisa wato rashin ba da haƙƙi ba sai dai idan cin wannan dukiyar illa ta kasance ta hanyar kasuwanci ne a bisa yarjejeniya tsakaninku a bisa yardar juna at-taradi shine kai ka yarda shi ma ya yarda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace bima ya'kulu ahadukum mala akhihi bighairi haqq kuma yace la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da yarda ta zuciyarsa shi wanda aka bashi mai saya kudi ya bayar saboda ka bi halatta kai mai sayarwa ka ci wannan kudin ba sai idan ya yarda shine ya saya kai kuma shi kuma wanda ya baka nama ka saya dukiyar ka ci bi halatta ka ci wannan dukiyar ba sai idan shi ya yarda cewa ya sayar maka a bisa abin da ka bayar saboda ka ciniki ya kullu duk wanda yace sharadi ne ciniki ba zai yi ba sai an auna da sikeli to wannan yayi ya ƙara wani abu a cikin shari'a wanda babu shi kuma irin wannan wato shi at-taradi yarjejeniya yarda da juna wajen sha'anin ciniki abu ne wanda yake shari'a bata sanya masa kaidi bata sanya masa iyaka ba duk abin da shari'a ta sake shi ta mai da shi zuwa ga al'ada ne duk abin da zai yi nuni ga taradi yanzu alal misali kaga shi sa aka yi mashafi'iyya raddi da suka ce ba su yarda da baitul mu'ata ba baitul mu'ata shine kawai ka zo ka ce kana kazo ka ce nawa nawa sai a ce naira 10 10 kawai sai ka aje naira 10 ka dauka baka bashi ba kace ka sayar min nasa ya ba ai siga ba babu siga Shafi'iya suka ce cinikin bai yi ba jumhur malamai suka ce babu dalili domin asali wa ahallallahu albay wannan ciniki ne kuma an samu tarabi shine yazo ya ce ga kudin ka mika ka dauka wannan mika wataka da daukan da kai wannan ya nuna kan cewa yarda ce an yarda da juna saboda haka abu ne wanda yake shari'a bata kayyade shi na al'ada da abin da zai tabbata ta al'ada ba saboda haka abin nan hakika awo din shine yafi domin yafi wato tabbatar da adalci sawa'un ga mai saya da kuma wanda yake zai sayar musamman idan wannan hadisin na sayyidina Uthman ya inganta Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaqan a cikin Sahih al-Bukhari yace wa yuzkaru an Uthman radiyallahu anhu marfu'an amma in kaji Imam al-Bukhari yace wa yuzkar yace ana ambato to hadisin bai inganta ba a wajen sa da ya ta'liqin sa kuma hadisi ne wanda yake da'if saboda akwai inqita'i amma ya sayar amma ba raunin nasa wanda yake mai tsanani bane yace idza bi'ta fakil wa idza bta'ta faktal kaga za a dauke shi ne a fuskar cewa irshadi ne an fi son haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci wannan ya nuna mana hanya ta samun albarka a cikin ciniki domin yin haka din shine zai maganin rigima yin haka maganin rigima zai yi domin yayin da ya zama to kancewar mutum ba ai wannan ba aka zo aka bashi yaje ya koma sai yaje yace yanzu wannan aka baka wallahi dan ya gari garka ne shi yasa ya baka wannan saboda haka sai ya dawo ya ce bai da ciniki ya tashi bayan kowa bai saya majalisi ya tashi majalisin ciniki ya tashi kaga sai ai ta rikici to shi yasa din ake son wato awo saboda yana maganin rigima ba ta da hannu a cikin kayyade ciniki ga yanda farashi zai kasance abinda wato abinda ake cewa free market economics wanda suke kawo in cewa kyale kasuwa ta tafi da komai da komai akwai dan abubuwan sa na asali amma kuma ba yanda su suka dauke shi ba tunda su kansu suka dauke shi da ake cewa a kyale kasuwa kawai ita za ta tabbatar da me samu ita za ta tabbatar da farashi ai abinda suke suna koye ilimi ga wanda ake ganin zai samu fa'ida da kasuwar hanya ce ta izalinci na masu jari hujja amma da za a kyale kasuwar ta zamanto mai yanci amma kuma a sanya ka'idodi na kada ya zamanto an yi algus kada a yi zalunci kada a saba ka'idar ciniki wanda yake abinda hukuma za ta kenan sai aiki da shari'a shine aikin hizba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koya mana yadda ake hizba ya tashi ya shiga cikin kasuwa ya ga wani ya kawo abinci zai sayar ya kawo alkama sai ya sa hannunsa karkashi sai ya ji danshi a kasa yace ma hadha ya sahib at-ta'am menene wannan ya kai mai sayar da wannan abinci yace asabatu as-samaa ya rasulullah ruwan sama ne ya same shi yace halla ja'altahu fawq kay yarahu an-nas man ghashsha falaysa minna me yasa baka sanya a sama badan mutane su gani duk wanda yayi algus baya cikin mu ka gani wannan shine hizba ai bincike a ga masu yin algus a hana su masu talaqir rukuban wanda za su je gefen gari mutane sun zo Allah ya kawo araha daga wajen yan kauye su kuma zo su ce kai baka san kasuwa ba ni zan sayar maka ko kuma kawai ya taba kafada sai ce shikenan wannan nawa ne irin wanda ake yi mai kai nayi ko menene ni irin wannan sai a sanya yan hizba su hana wannan to wannan shine abin da yake shari'a za ta shiga ta kayyade kaidar ciniki dan kada a cuci al'umma da Allah ya kawo musu araha a hana ma al'umma kuma kada a cuci wanda ya kawo ya zamanto kan cewa zai sayar da abin sa ya zamanto kan cewa an cuce shi ba a bashi haƙi yanda yake yanda ya cancanta ba to duk irin wannan abin da ake cewa wato kyakkyawan ka'idodi na ciniki abinda hukuma za ta kenan amma kayyade farashi da kuma kayyade irin abinda za a sayar a kasuwa da abinda ba za a sayar ba in dai ya halatta to wannan baya ga hukuma sai a kyale kasuwa kawai yace za ka tabbatar da wannan abu wannan yace ni ne nake so na gina hotel amma ina so na saka ka'idodi na hana shiga da matan banza da hana shan giya a ciki to in mutum yayi ƙarya yayi ƙaryar shiga da matar da ba tasa ba shin laifin yana kan mai wannan hotel din ne sai idan mutum yayi ya isa matuka wajen sanya ka'idodi na abinda zai cancanta wannan to ba shi da laifi a wajen Allah sai dai idan ya san duk da ka'idodin da ya sanya ka'idodin ba za su yi tasiri ba saboda kace to ai ba ko ai na sa ka'ida kuma ka san cewa ba ka'idar ai ka san cewa wannan ka'idar da ka sa ba za ta yi magani ba to anan wajen kai mas'ul ne a wajen Allah jalla wa ala ka'ida shine wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi taimaka ma junanku akan aikin laifi da aikin zalunci saboda haka idan ya zaman to kanta zaka bada hotel ɗinka dan aje ana yin zinace zinace to kaga ko kuma kace ai kai ba ruwan ka kai baka gina hotel dan haka ba amma kuma ka san ana yi to wannan ya zaman to ka taimaka akan al-ithmi wal udwan idan ya zaman to aikin ka shine ainihin taimaka a cikin al-ithmi wal udwan din to a wannan kake da laifi amma idan ya zaman to zahiri ba haka bane yanzu kamar alal misali kamar mutun ne yana yin noman inibi ko kuma kamar mutun ne yana noman alkama da ya gama noman alkaman sa ko dawa sai ya kawo kasuwa ya sayar kaga shi ya sayar da alkama ya sayar da abin da yake halal ne a gare shi amma ta yi waɗanda suka zo kasuwa ran nan suke saya mutanen brewery ne das ji sigiya da ita to anan wajen za a ce ya taimaka wajen saban Allah ya sayar ma da kayansa ga brewery to amma ka san dealer ne na brewery sai ka je ka kai masa kace ai dealer brewery wataran ba brewery yake sayar ma ba gidan giya yake sayar ma ba ni ba ruwana da inda ya sayar kaga ka san cewa ka ce makani akan sa to kun ga banbanci tsakanin wannan to haka ma wajen sha'anin hotel idan ka dauki mataki alal misali duk wanda zai zo sai ya kawo shaida na kan alaka sa tare da mata yanzu kaga kamar a kasar Saudiya mutum ba zai je da mace hotel ya sauka ba sai ya zo da takardar shaida na sunanta idan aka ga sunanta sai zo da takardar shaida na aure tsakanin su takardar shaidar aure ko kuma akwai abin da ake ce masa wato takardar iyali katin iyali dama akan yi sai a rubuta iyalin mutum da matarsa da ƴaƴansa mata gabaki daya saboda haka sai ya idan ta zo da wannan kaga ana gani an san cewa iyalin sa ce ko kuma idan ƴa ce ana gani an san cewa ƴarsa ce idan kanwa ce sai ya zo da kaci na gidansu za a gani kanwarsa ce gashi nan ga sunan su nan yayi daidai to idan akwai irin wannan shikenan wannan sai ya zama to abinda za a dogara da shi amma mu nan ko takardar auren ma ba a yi ko takardar auren ma ba a yi a hukumar shari'a ma a shekaru biyu da suka wuce an fito da ita an fito da takardar aka ce dukkan masallatai da ake daurin aure za a ba ma limamai don kuwa idan aka daura masa aure sai a sa hannu sai a ba ma limami sai ya sa hannu ya ba mutane shaida yanzu wani lokaci katin invitation din nan shine yake warware shari'a wata shari'ar idan aka samu rikici ko na ciki mutum yayi inkarin ciki din yace ga ran da aka daura aure matar tayi inkari ana neman shaida wani lokaci to sai an samu katin invitation ya daurin aure sannan alkali zai iya hukunci kaga da takardar shaida shikenan ga shaida abu mamaki zaka ga hatta kasashe da musulmi ma basu da yawa irin kasashen Afrika ta gabas nan irin su Tanzania da su Kenya da sauransu zaka ga in abinan duk da musulmi ba yawa gare su ba amma suna da office na daura aure idan za a daura aure sai an je an rubuta da shaidu kuma abinan akwai hukumar shari'a ta kasar ita take tabbatar da wannan ta ba mu shi limamin stamp wanda idan ya sanya za a yi da shi a wajen hukuma saboda haka irin wannan yana da amfani da fa'ida kan a ce an yi to idan mutum yayi bakin kokarin sa dan ya tabbatar da kan cewar mutum ya zo da matarsa ne ko da muharramarsa ya dauki kaidodi to shi ya tsira a wajen Allah amma sai ya isa mutuka wajen tabbatarwa domin kamar yadda sayyidina Usman yake cewa ana faran mu mutane hukunce gurgudan irin abin da suka fara suka kirkira na hayoyin fajirci idan an fito da hanya in sun fito da sababbin hanyoyin farjirci da za su yi coge su ga kan cewar wato sun sha to kuma sai a fito da sababbin hanyoyi na ai maganin barnarsu saboda haka dole ne ya zamanto yaqin ya zamanto a fadake yake shi ma ya zamanto ba za a nuna masa garin nan ba kada ya zamanto wanda yake za a mai da shi bucin wannan ana kallahu ne kyale shi bai san komai ba ya zamanto ya san komai duk dabarar zamani ya santa to ya sa kuma ya sanya masu aiki wanda za su yi wannan idan yayi shikenan in yayi wannan to ya tsira a wajen Allah amma in ya sanya ba zai iya ba to da ma yaribuka ila ma la yaribu kabar abin da yake sanya maka shakka ya zuwa ga abin da baya sanya maka shakka akwai hanyoyin kasuwanci masu yawa wanda kuma idan ka bar abu saboda Allah Allah zai baddala maka da abin da ya fi alkhairi in ka bar kasuwancin hotel saboda kana ganin ba za ka iya kana jin tsoron cewa ba za ka iya tsare haddin Allah ba ka koma wajen wani kasuwancin daban saboda tsoron Allah saboda Allah kawai to tabbas ku Allah zai sanya maka albarka a cikin kasuwancinka haka wannan sunnar Allah take na'am masu aiki a hotel ake biyan su to idan hotel din da ake ya danganta da irin aikin da suke yi domin idan ya zamanto cewar aikin da suke yi shine ainin taimako akan saban Allah din wanda yake kuma gaskiya idan ka gaskiya akwai wannan yana daya da basu da wayannan kaida da wuya ya zamanto kanta ba haka ba hakika gaskiya akwai wannan yana daya daga cikin abubuwan da suke wato masu hadari mutun ya nemi musaya na wannan saman hotel din da yanda suke yanzu ana sayar da giya ana kawo matan banza ga club a ciki sannan ko mutun duk aikin da zaka yi zai zamanto kanta taimako ne akan saban Allah duk wani abu da zaka yi a wajen abin nan kudin idan da aikin naka halal ne inda aikin naka ba taimako bane wajen saban Allah to wannan babu laifi sayyidina Ali ya dauki ba yahudi ya dauke shi aiki cewa ya debo masa ruwa akan kowane guga daya da ya kawo masa dabino daya Allah ka duba irin wannan abu sahabbai irin halin da suke ciki yanda Allah bai yalwata musu duniya ba guga daya dabino daya wani haka ya dauke shi aiki to a shahid anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai inkari bai masa inkari ba yayi ikrarin sa akan wannan tare da cewa yahudawa muciya riba ne saboda ka dukiyar su ta haramci halal da haramci a hade amma wannan kasancewar dukiyar sa ba tsantsar halal bace bata haramta masa abin da yake ba saboda aikin da yayi shi halal ne aikin da yayi halal ne ba taimaka masa yayi akan saban Allah ba ya deban masa ruwa ne da zai sha da shi da iyalinsa saboda ka babu laifi idan ya danganta da irin aikin da kake to amma wanda yake aiki a hotel shine zaka tsaya ka duba irin aikin da yake yaje ya gyara dakin da aka yi alfasha ne ko yaje ya shara dakin da aka yi alfasha ko yaje ya recording din kudin da aka zo aka biya aka yi alfasha duk zaka ga jinsin aikin din a cikin wannan ne sai dai idan hotel din ta zamanto kanta wanda suke tsantseni ne ba sa irin wannan kuwa Allah ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
الله يتي وحاجه قومه متانا النبي إبراهيم سيسكي جايي دشي متانا سيسكي جايي دشي قال أتحاجوني في الله وقد هدى النبي إبراهيم سيتي مسو ينزو كنا جايي دنيني أتكين شأنن كتي تور الله دبوتا وقد هدان الهاليكو الله ني يا رغا يا شريني ولا اخاف ما تشركون به تو ني بانا جن صوران ابنده كوكي تاريا دشي دا الله اچكين بوتا الا ان يشاء ربي شيئا سي دي ابنده ان اوبنجينا يا سو وانا ابو ان اوبنجينا يا نكو وانا ابو تو wannan ina jin tsoron abinda Allah zai hukunta wasi rabbi kull shay in ilma ubangijina kuwa ya yalwaci komai wajen sani afala tatadhakkarun dan me bakwa wa astuwa Annabi Ibrahim bayan ya bayyana hujja ga mutanansa ya zamanto kan cewar wato burhani wato hujj dalili ya tabbata akan cancantuwar Allah ga bauta da kuma cewar abinda suke bauta ma ba Allah ba tare da Allah suke shirka da su ba su cancanci sifar ilahiyya ba sifar wato allanta ba to sun sallama shine nan Allah madaukakin sarki yace mana yake bayyana mana ai ba su sallama ba وحاجه قوم سيسكي جايا دشي كما رين ديك الآد الكاتري يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب الله تعالى هكي بادل أبار كاتري كذبر قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم محمد كل أمة برسولهم وجادلوا بالباطل ليلحظوا به الحق واتو متانا النبي نوح da kuma jama'uma na sauran al'umomi waɗanda suka karyata manzannin su haka suka zo suka karyata manzannin su suka yi jaye mutanen annabi Ibrahim suka yi Allah yake ba mu labarin su kamar yadda yake sunnar to haka su ma mutanen annabi Ibrahim suka yi Allah yake ba mu labarin su kamar yadda yake sunnar kafirai suka yi jayayya da annabi Ibrahim fi tauhida fillahi anan wajen aifi fi wahdaniyati fi tauhida في الله أنا وجه أيتي وفي وحدانية في توحيد الله أتكن كأيت ور الله وقد هدان الهديك الله يا شريني ينادك أتكن شريان دا الله يما النبي إبراهيم شيني يسن يهجة ستزمن تومي كرفي يزمن تو كان شي ور سكي سكرسا أبند دا سفلا كما يندي يتارد نمرود يكو تكاس يرسا أبند ديشي yace in alam tara ila alladhi haja ibrahima fi rabbi kaga wanda yayi jayayya da annabi ibrahim akan wato uban akan rububiyar ubangijinsa akan kasancewar ubangijinsa shine rabbu mai iko bisa komai yayin da annabi ibrahim yace rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangijina yana rayarwa yana kashewa yace ana uhyi wa umiit ina rayarwa ina kashewa ya kira bayi guda biyu nasa ya kashe daya ya saki daya yace na kashe wannan na rayar da wannan sai annabi ibrahim yace fa inna allaha yati bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib to Allah yana zuwa da yana fito da rana daga gabas kai fito da ita daga yamma fa buhital ladhi kafar sai ya dimauce yarsa abinda zai ce to wannan shine al'ad to haka nan shine Allah madaukakin sarki ya shiryar da annabi Ibrahim da ya zuwa ga hujja ta gaske da ya sanya mutanen su suka rasa abinda za su ce kamar yadda namaru da ya rasa abinda zai ce ya dimauce ya rasa jawabi to shine annabi Ibrahim yace musu to bana jin tsoron duk abin da kuke tarayya da shi kuke shirka da shi iyayen jijin naku bana jin tsoron su domin yawanci idan kuma ya zamanto hujja akai jayayya ya zamanto an rusa hujja to kuma sai a koma a ce za a ware hammata sai a ce za a yi duka sai a ce za a yi duka ko za a yi kisa ko kuma za a yi je a yi mummunan shiri a soma meeting a yi kaidi kamar yanda yake a al'adar yanda annabi Allah madaukakin sarki ba mu labarin annabi Hud yace ma mutanansa fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudu ilayya yace fa kiduni kuma wala tunzirun ku yi min kaidi kada ku saurara mu to shine na annabi Ibrahim yake musu kalubale yace ai bana jin tsoron abinda kuke shirka da su bana jin tsoron gumaka wanda ba sa amfani ba sa cutar da kansu ba sa amfanin kansu ga sunan kuna gani na rubuza su basu kara kansu ba nace babban su ne yayi kuma ko koma kuka ce ai laqad alimta ma haula yanfiqun ai ka san wa'annan ba sa magana ala uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ala ta'buduna min dunillahi ma la yadhurrukum ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi fa bota ma wani ba Allah ba wanda baya ikon ba shi da ikon amfanin ku ba shi da ikon ya cutar da ku to tir da ku da abin da kuke aikatawa dan me ba ku hankalta to nan sai yace musu to bana jin tsoron gumakan da kuke shirka da su illa an yasha rabbi shay'a sai dai idan ubangiji na yaso wani abu wannan ba wai yana jin tsoron su bane in Allah yaso wani abu a'a yace laki istidraki ne bana jin tsoron su da komai amma ina jin tsoron Allah yayi nufin cewar wani abu zai iya samu na ta hanyar su wannan ina jin tsoron su dan Allah yana da iko yayi wannan Allah yana da iko yayi wannan domin hikima ta sa domin kuma ibtila'i kaga sai kafirai su dauka hagin da ba mun ga ya masa ba ai mun ga ya muku sai su daraka sai ya musu istidraji sai da kutsawa cikin batun su kuma wanda suke da raunin imani imanin su ya rawrawa to domin Allah yana da iko a bisa Allah yana da iko bisa abin da yaso Allah fa'alun lima yurid ni shi yasa ake jin tsoron Allah jalla wa ala shi yasa sayyidina Usman wata ran da aka zo ana rigima da shi wani yazo ya rigima da shi akan wata dukiya aka ce sayyidina Usman ya rantsuwa ya ce a ba zai rantsi ba aka ce a wato kenan kana rigima akan ƙarya an ce ka rantsi ba za ka rantsi ba yace ba na ki rantsuwa bane saboda ina tuhuman kaina akan cewa ba ni da gaskiya ba kuma na ki rantsuwa bane saboda ban damu da haƙƙina ba in haƙƙina ya salwanta ban damu ba a'a kada al'amari ya dace da kaddara na rantsi wani abu ya faru gare ni bisa kaddara Allah sai a ce rantsuwa ta ci shi sai a ce rantsuwa ta ci shi to shine illa an yasha rabbi shay'a, lakin idan ubangiji na yaso wani abu wanda zai iya samu na a danganta shi zuwa ga gumakan bayan ko ba su ne suka yi ba, to wannan ina jin tsoron Allah akan wannan. Wa sai rabbi kulli shay'in ilma, shi ko ubangiji na ya yaloci komai da sani, idan yayi haka yana da hikima akan haka. Na fawwala ma ilminsa jalla wa ala afala tatadhakkaru, dan haka dan me ba za ku wa astuba. Wa kaifa ahafu ma ashraktum, taya zan ji tsoron abinda kuka yi tarayya kuka yi shirka da su. Wala takhafuna annakum ashraktum billah, gashi alhali ko ku ba kwa jin tsoron kan cewa kun yi shirka da Allah. Malam yunazzil bihi alaikum sultana, abinda Allah bai saukar muku da wata hujja akan sa ba. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, wanne ne daga cikin kungiyoyin biyu, ni ko ku, wanda yafi ahaqqu bil amn, wanda yafi cancantar ya zamanto yana cikin aminci daga tsoro. In kuntum ta'lamun, in kun kasance ku bani labari, wato ku kuna shirka da Allah amma ba ku ji tsoron cewar wani abu mummuna zai same ku ba, domin Allah shine mai cikakken iko, gashi ya nuna muku ikon sa, yana da iko akan rana da wata da tauraro wanda kuke bauta ma. Ta yaya za a yi kuna yin shirka da shi abinda ba ku da hujja akai, amma ba ku ji tsoro ba, sai ni zan ji tsoron kan cewar zan ji tsoron wanda kuke shirka da su cewa za su iya cutata bayan nasu ba su da iko akan komai. Wanne ne tsakanin ni da ku yafi cancantuwar a ce yana cikin aminci? In kun sani ku bani labari. Wato ma'ana wanda yake ganin yana ya yadda da cewa Allah shine mai cikakken iko, wanda yake kuma hatta kafirai sun yadda da kan cewa shine ubangiji, sai dai sun ce waɗannan gumaka da suke bauta ma ai ubangiji ne ya yarda da su, Allah ne ya yarda da su, shi yasa suke bauta musu don su zamanto wasila gare su ya zuwa ga Allah. Allah ya saukar muku da hujja akan wannan? Sun san cewa Allah bai saukar musu da hujja akan wannan ba. Inna wajadna aba'ana ala ummati, sun riski iyayensu akan al'ada suna kanta, amma ba wai tare da kan cewa sun karanta wani littafi ko wani manzo ya zo musu ba. To ni kuwa ina da bayyana daga ubangijina, sannan ku rinƙaye mun barazana da kan cewar waɗansu waɗanda ba su da ikon cutarwa ko amfanarwa za su zamanto za su iya cutata. Wane ne ya fi cancantar ya ji cewa yana cikin aminci tsakanin ni da ku? Ku bani labari in kun sani, domin wannan an shafe jawabu shart, aka ce in kuntum ta'lamun, in kun kasance kuna sani, ai ma'ana fa akhbiruni shine jawabin shart din, ku bani labari wani ne yafi cancantar da aminci. Na'am.
Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun.
To Allah jalla wa ala sai ya bayyana jawabin wane ne yake da aminci, jawabi akan tambayar da Annabi Ibrahim ya yi wa mutanansa, da yace ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, sai Allah yace alladhina amanu, waɗanda suka yi imani, walam yalbisu imanahum bi zulmin, basu cudanya imanin su ba da babban zalunci, shine ma'anar kawo zulmin din da nakira, tankir lita azim, da babban zalunci wanda hadisi ya fasara shi da cewa shine shirka. Ula'ika lahumul amn, to waɗancan su ne aminci yake tabbata a gare su. Wa hum muhtadun, kuma su ne shiryayyu. Da aka saukar da wannan ayar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma sahabbai ita, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud a cikin Bukhari, sai sahabbai suka ce wa ayyuna lam yadhlim nafsahu ya rasulullah, wane ne daga cikinmu wanda yake baya cutar kansa? Domin duk wanda ya sabo ko karamin sabo ne ya cuci kansa, cito waye wanda yake baya sabo, waye wanda yake baya cutar kansa ya rasulullah? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu laysa alladhi ta'nun, ba abinda kuke nufi bane. Alam tasma'u ma qala al-abdus salih, ba ku ji abinda bawan Allah salihi ya faɗa ba? Ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim, ya kai dana kada kai shirka da Allah, haƙiƙa shirka ita ce zalunci wadda take mai girma. Saboda haka shine abinda ake nufi na walam yalbisu imanuhum bi zulmin, bai cudanya imaninsa da zalunci ba, ma'ana bai cudanya imaninsa da shirka ba, ya kadaita Allah tauhidi babu shirka, tauhidi da babu shirka a ciki, ko babba ko karama, amma babbar ake nufi anan, tauhidi da babu shirka, al-shirkul akbar shi ake nufi. To wannan shine wanda yake da aminci tabbatacce. Menene amincin da ake nufi? amincin da ake nufi amincin da wama a cikin wutar jahannama. Duk wanda yayi imani da Allah bai cudanya imaninsa da shirka ba, ya mutu akan tauhidi, to ba zai dawoma a cikin wuta ba, koda kuwa yana da sauran laifuffuka ne. Allah madaukakin sarki zai iya yafe masa sauran laifuffukansa kuma bayan shirka. Sannan ko kuma Allah madaukakin sarki ya masa ukuba gurgudan abin da ya aikata, ko kuma Allah madaukakin sarki ya karbi ceton bayi masu ceto a kansa ya kyale shi. Fayin abu guda uku, ko ya yafe masa jalla wa ala tafaddulan wa karaman, karimci daga gare shi da farala, ya ce kai kai aikata ka aikata, kamar yadda ya zo a cikin hadisi Allah zai zo ba bawa ya ce a rana kaza ka aikata kaza ka aikata kaza, na rufa maka asiri a duniya ba wanda ya sani, to kuma yau gashi na yafe maka a duniya, yayi maka sutura a lahira, kuma ya ce je kana yafe maka. Kuma wannan ya dace da karimcin Allah, ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum, mai Allah zai da azabta ku in kuka gode ma Allah kuka yi imani, ba wai Allah ya ajiyeto dole sai muku azaba, saboda haka Allah zai iya yafewa ko kuma ya karbi ceton masu ceto. Kai laifi din, sannan Allah madaukakin sarki dan nuna mulkinsa ya ce to wanda zai cece ka yazo ya cece ka, ya bada izini wani yazo ya ce Allah a bani izini in cece shi, to babu wanda zai ceto ka a wajen Allah sai da izini, in ya bada izini din sai a cece shi dan ya nuna matsayin mai ceton, kuma ya nuna kan cewa shine ya cancanta a karɓa ne mu ceto wajensa jalla wa ala. Dan a cikin ceto akwai nuna matsayin wanda yake ceton, cewa matsayi yana da matsayi a wajen Allah, da har Allah zai karbi alfarmar da zai yi. Na uku shine in Allah ya so sai kuma ya mutum azaba gurgudan zunubansa, sannan in ya masa azaba gurgudan zunubansa, wannan asalin imanin nasa da yace ulaika lahumul amn, wannan amincin sai ya tabbata a gare shi. Saboda haka akwai waɗanda suke da aminci tam, aminci cikakke, wanda azaba ma ba za ta same su ba, su ne masu shiga aljanna bighairi hisabin wala azab, ba tare da hisabi ba tare da azaba ba, wannan su ne da suke da amnu cikakke, waɗanda suke su ne wanda Allah ta'ala ya yi musu ni'ima, su ne ar-rafiqul a'la min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, annabawa da siddiqai da shahidai da salihai, to su wannan su da aminci cikakke ranar alkiyama, la yahzunuhumul faza'ul akbar, tashin hankali na wannan rana mafi girman tashin hankali ba zai sanya su bakin ciki ba. To waɗansu saura ko kowa zai samu aminci irin gurgudan, wato gurgudan aikin sa ne, amma inda yana da asalin imani da tauhidi, ya mutu a cikin tauhidi bai yi shirka ba, to yana da asalin amnu. Sannan kuma sauran matakai na amincin da zai samu gurgudan irin wannan aqida yake da muhimmanci, kada ka bari wani abu ya zo ya bata maka tauhidi, sha'anin duba, sha'anin tsubbu, sha'anin tsafi, sha'anin a zuwa kana roƙon wani ba Allah ba, kana kamun kafa da waɗansu ba Allah ba, a ce da sunan wai za a nuna maka masu cetonka, a rinka yawo da kai kwararo-kwararo, ana cewa akwai wani bawan Allah a nan wajen ka je ka roƙe shi, a sa ka kana ta addu'a kana ta roƙon matattu ba Allah ba, to kake yi waɗannan. Sai ka in ka haɗu da Allah baka cuɗanya tauhidinka ba da yin ibada da wani abu na shirka ga wani, shine abinda ake ma Allah a ce ka yi ma wani, to wannan shine zaka samu aminci. Me ake ma Allah? Abin da yake sifa ne na Allah, aiki ne na Allah, kada ka dangana shi ga wani, kada ka yadda wani zai iya cutar ka ko ya amfane ka in ba Allah ba, ballantana har a ce wani zai iya kwace maka imani, ko wani zai iya sanya ka kai mummunan ƙarshe, ko wani zai kwace maka arziki, ko wani zai tsaya tsakaninka da abin da kake so. Sannan kuma in aka tsorata ka, aka tsorata ka, sannan sai a kawo maka shifta ga irin abubuwan da zaka yi, ga irin abubuwan da zaka yi. To irin wannan shine al'adar mushrikai, haka suka yi ma annabi Ibrahim, yace wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sultana, sai za a yi wani zo yi maka barazana da wani wanda yake wai zai iya cutar ka, ko zai iya hana maka arziki, ko zai iya hana maka daukaka, ko zai iya hana maka wani amfani wanda Allah ya rubuto maka. na biyu kuma shine kadaita Allah a cikin abin da ake ma Allah. Allah kadai ake masalla, Allah kadai ake addu'a gare shi, Allah kadai ake kauna, Allah kadai ake jin tsoro irin tsoron da ba a jin tsoron wani, Allah kadai ake kauna kaunar da ba ta wani ba a kaunar wani in ba shi ba, Allah kadai ake ma yanka, Allah kadai ake ma haji, Allah kadai ake ma umra, ba a zuwa haji wani waje in ba inda Allah ya ce a je ai haji ba. Duk waɗannan abubuwa da ake ma Allah kada kai duka ma wani shine ka kadaita Allah a cikin ayyukan da kai kake masa. Idan baka yi haka ba, to ka idan kai ma Allah, idan kai ma wani abin da ake ma Allah, kamar kana roƙon Allah sannan kuma kana roƙon wani da sunan cewar kamun kafa kake yi, to wannan shi ma nau'i ne na shirka. Idan kai kuma yi ma abin da ake ma Allah, kace abin da Allah yake kace wani yana yi, Allah shine kadai ya san gaibu, kaje wajen wani kace shi ma ya san gaibu, zai je ya buga maka wannan tafiyar da zaka yi, akwai alkhairi ko babu alkhairi, to idan ka gaskata shi kuma ka dauka kan cewa yana da sanin gaibu, yana da sanin abin da zai faru gobe din, to wannan shi ma tarowar imani. Kaga in kaje kawai shi ma sharri ne, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, wanda yazo wajen malami dan dabo mai cewa ya san gobe ko mai cewa mai yar kara ko makamancin wannan, ko bai gaskata shi ba, kawai yazo wajen ko aka ce aje an yi sata, aka ce aje a dauko wanda yake yar kara, kai yadda aka dauko aka kawo shi, to kwana 40 ba za a karbi sallar ka ba. Wanda ko yaje wajen sa har ya gaskata shi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi faqad kafara bima unzila ala Muhammad, wannan ya kafirta da abin da aka saukar ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To duk waɗannan hanyoyi ne na shirka, hanyoyi ne na gurɓata tauhidi. Kada ka gurɓata, kada ka yadda wani abu ya zo ya gurɓata maka tauhidin ka. Ballantana kuma wanda yafi wannan, wanda yake shine wato abin nan a sihiri da tsubbu, masu zuwa wajen bokaye. Akwai waɗanda za su je wajen bokaye a ce abinsu ba zai ci ba sai sun tozarta Alƙur'ani, ko kuma abinsu ba zai ci ba sai sun rinka yin sallah ba alwala, ko sai sun rinka yin sallah da janaba a jikinsu, da makamancin waɗannan abubuwa waɗanda yake za a yi wa mutum ka'idar da dole sai ya bi shaidan, ya bauta ma shaidan, bai bauta ma Allah ba. Domin idan ka bi mutum a cikin abin da Allah ya haramta kai ka halatta shi, to ka bauta masa duk akan me, akan neman abin duniya, akan neman abin duniya. To mu kiyayi wannan, to wannan shine zai sa mutum ya zamanto ya mutu baya cikin aminci. Amma duk mai neman aminci, ga wannan ka'ida da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana, ya amsa, ya bada amsa ga addu'ar da Annabi Ibrahim ya yi ma mutanansa, da ya ce ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, wane ne daga cikin ƙungiyoyi biyu ya fi cancanta da ƙungiya da aminci, masu shirka ko masu tauhidi? Allah ta'ala ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin, masu tauhidi wanda babu shirka a cikin tauhidinsu su ne suke da aminci ranar alkiyama. Allah ta'ala ya ce ula'ika lahumul amnu, waɗancan su ne waɗanda aminci yake mai tabbata, su ne kadai wanda aminci ya tabbata a gare su. Kun ga sai aka kawo wato jumlar khabariya din ta ula'ika, aka kawo ta da wato taqdimin wato aljar wal majrur, domin a nuna alhasr, wato al'amnu lahum la li ghairihim, aminci gare su ne ba ga waninsu ba, waɗannan su ne kadai waɗanda suke da aminci. Wa hum muhtadun, kuma su ne shiryayyu. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da shiriya akan tauhidi, Allah ya rayar da mu akan sa, ya matar da mu akan sa.
Wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
Allah ya ce to waccan ita ce hujjarmu, waccan hujjar da muka ba mu Ibrahimu, da Allah ta'ala ya ce wa kadhalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard, wannan nunin da Allah ya nuna ma Annabi Ibrahim hujjoji, ayoyi, wato dalilai na kadaituwar Allah, yace waccan ita ce hujjarmu, atainaha ibrahima ala qaumi, da muka ba mu Annabi Ibrahim akan mutanansa dan ya tabbatar musu da hujja akan cewar abinda suke akai fata ne, abinda shi kuma yake akai shine shiriya. narfa'u darajatin man nasha, muna daukaka wanda muka so da darajoji. A wata qira'ar kamar yadda suke qira'an Nafi'u, narfa'u darajatin man nasha, muna daukaka darajar wadan darajojin wanda muka so. Wato yana da darajoji, sai Allah kuma ya dauka darajar sa. Wannan ku a qira'ar Hafs, a qira'ar Asim, muna daukaka wanda muka so a darajoji. Wato bashi da darajar, in Allah ya so sai ya dauka shi ya bashi darajoji masu girma. Inna rabbaka hakimun alim, ubangijinka hakika shine gwani. In kaga ya dauka darajar mai daraja ya bashi, to akwai gwaninta a ciki. Za ka ga ya dauka darajar ta sani. Daukaka mai ma'ana, ina dauka daraja irin daukar daraja Annabi Ibrahim. Kowa zai ambace shi da kyakkyawan ambato har Allah ya nada duniya. Shine lisanu sidiqin waj'al li lisanu sidiqin fil akhirin. Allah ka sanya min harshe na gaskiya da ake ambatona da shi a cikin mutanen karshe. Shi ta za ka ga ana ce yaban sa, Yahudawa su yabe shi su ce ai namu ne, Nasara su yabe shi su ce namu ne, mu kuma musulmi mu ma mu ce namu ne. Allah ya raba rigimar ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Annabi Ibrahim baba Yahudi bane, baba Nasari bane, walakin kana hanifan muslima, musulmi ne wanda yake miƙaƙi akan hanyar tauhidi. To ka gani wannan shine shine gwanintar Allah. Dan Allah ya so daukakar mutum, sai ga yayi daukaka wanda yake babu daukaka kamar ta. To Allah shi al-Hakim ay al-Muhkam, wato aikin sa muhkam ne, abin wato kyautatawa ne. Alim kuma masani ne da wanda ya cancanci daraja ya bashi ita. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, haka Allah ya ce. Allah shine mafi sanin ina zai sanya sakon sa. To a cikin wannan akwai ishara ga wato darajar ilimi. Allah madaukakin sarki ya ba mu Annabi Ibrahim, ya dauka darajar sa da wannan abin da ya bashi na ilimi na hujjoji da ya ba da ya kai shi zuwa ga martabar yaqini, kuma ya kafa hujja akan mutanen sa, ya tabbatar musu da tauhidi. To Allah madaukakin sarki wannan sanin da ya bashi shi ya dauka daraja, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yana daukaka mu'minai daga cikinku da kuma waɗanda suke an ba su ilimi, Allah yana ɗaukaka su da darajoji. Allah yana ɗaukaka darajojin masu ilimi. Su wane ne masu ilimin da Allah yake ɗaukaka darajar su? Mutane da suka hada tsakanin an suka hada samun ilimin da aiki tantar da shi. Wannan shine sifar annabawa. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kace musu wannan ita ce hanyata, ina kiraye zuwa ga Allah a bisa hujja, a bisa ilimi, da ni da duk wanda ya bi. Saboda haka ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar kawai mutum ya sami ilimi ya zauna gum daga shi sai karatunsa kullum yana cikin library, amma baya aiki da ilimin, ba kuma ya karantar da shi. Kuma ko yana aiki, da ilimin, idan baya karantarwa wannan tawayayye ne, bai tsira ba. Idan da al'umma da halaka za ta zo mu al'umma saboda wato galabar jahilci da ya sanya sako yayi yawa, shi kuma yayi gum da ilimin sa, sai shi kadai yake aiki, ba zai zamanto wannan ya zamanto dalilin tsira a gare shi ba. Dole sai ya hada da kuma wato karantarwa. To kun ga haka Annabi Ibrahim ne, Allah ya bashi ilimin, ya bashi hujja, amma sai ya kira mutanen sa ya bayyana musu, ya dauki hanyoyi da uslubi wanda bisa ijtihadin sa, wanda yake ganin shine zai fi tabbatar da shigar gaskiya da tabbatar da hujja akan mutanen sa, ya ijtihadi. To haka ake so mutum kai bakin kokarinka kullun, kana kokari kana tunani ta yaya za a gyara al'umma, ta yaya za a daukaka al'umma, a sanar da su abinda Allah yake so. To wannan shine abinda ya kamata malami ya zamanto yana kwana da shi, yana tashi da shi. Yayin da mutane suke damuwa da abinda za su ci, yayin da mutane suke damuwa da mulkin da za su samu, yayin da mutane suke damuwa da waɗanda za su aura, da waɗanda da abubuwan tarkacen duniya, ya zamanto kai hammunka damuwarka yaya za ka gyara mutane ka sanya su a hanyar da Allah zai so su. To yayin da mutum yake da yake rayuwa akan wannan, wanda suke rayuwa da irin wannan kamar yadda annabawa suke, Allah haka ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum, mai kwaɗayi ne a gare ku. Yace inni mumsikum bi hujazikum, ina rike da matattarar daurin gyautanku, ina hana ku fada cikin wuta. Kokarin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Yana da aka ce masa wala saufa yutika rabbuka fatarda, sadasannu ubangijin ka zai baka hakka yadda sai ce ni kuma bazan yadda ba sai ya zama to babu wani dan al'ummata da yake cikin wuta wato bazan aminta ba naji na yarda na gamsu sai ya zama to babu wani dan al'ummata da yake cikin wuta to kwadayin sa kenan akan al'umma su zama to na gari shine kowace kowane annabi daga cikin sifarsa wato shine nasiha mai matakar san alkhairi ne ga al'ummarsa in uridu illa al-islah mastata'at haka annabi shu'aib yace mu mutanansa kyautatawa nake so gurgudan iko na to wanda zai kwana da irin wannan shine yake shine yake akan tafarkin annabawa to sune wanda Allah yake daukaka darajar su to sune wadanda yake idan suna raye mutane ne musu istighfari mala'iku na yi musu istighfari hatta kifaye dake cikin teku sune musu istighfari da dukkan dabbobi sune musu istighfari kamar da yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah da mala'ikunsa da hatta kifaye dake cikin teku suna yin salati ga masu sanar da mutane alkhairi to wannan dinya daga cikin daukaka daraja din Allah ta'ala ya ce narfa'u darajatin man nasha muna daukaka wanda muka so da darajoji masu yawa nan an kawo ad-darajat din da sigar jam'i dan a nuna daraja ce iri iri kuma aka kawo ta da sigar nakira dan a nuna girman darajojin wanda Allah madaukakin sarki kuma sai ya kara da cewa inna rabbaka hakimun alim ubangijinka ya rasulullah gwani ne yayin da ya tashi ba da darajar zaka ga hakika babu karama irin wannan kuma alim masani ne da wanda ya cancanci a bashi daraja
wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط
Na'am. Allah yace wa habna lahu ishaqa wa yaqub kuma muka bama annabi ibrahim muka bashi ishaq dan sa wa yaqub dan ishaq wanda Allah ta'ala ya sabanta zuwa cewa ulul aidi ma abuta karfi a ulul aidi wal absar ma abuta karfi wajen ibada ma abuta basira ma abuta sani na addini to wadannan ishaq da yaqub suna daga cikin kyautar mu ga annabi ibrahim yana daga cikin narfa'u darajatin dauka darajarsa da muka muka sanya masa daga cikin tsatsonsa aka samu irin waɗannan manya-manyan bayin Allah wanda yake nuni ya zuwa ga girman darajarsa kullan hadaina kowanne daga cikin su mun shirye shi domin kowanne daga cikin su annabi ne wa nuhan hadaina min qabl annabi nuhu kuma mun shirye annabi nuhu kafin nan kafin annabi ibrahim shi ma yana cikin jerin gwanan waɗanda muka shirya wa min zurriyatihi daud wa sulaiman kuma mun shirye annabi daud daga cikin zurriyarsa daga cikin zurriyar shi annabi nuhu a wata qira'a a wata fahimta kenan tunda shine mafi shine aqrabu mazkur daga cikin zurriyar nuhu mun shirye daud dalilin da yasa waɗanda suke cewa wannan ne annabi nuhu ake nufi wa min zurriyati saboda shine aqrabu mazkur shine abin ambato kusa kusa sannan kuma a ƙarshe an ce an ambaci annabi Lut shi ko annabi Lut baya cikin zuriyar annabi Ibrahim tunda dan kanin sa ne dan uwan annabi Ibrahim ne saboda haka annabi Ibrahim zuriyar ne ga annabi Lut saboda haka bai zamanto zuriyar sa ba kenan to wannan dalilin biyu shi yasa ake cewa azami kuma suka ce a zamirin annabi Nuh waɗansu ma domin jikinsa suka ce a zamirin yana kuma zuwa ga annabi Ibrahim domin duk kissar bayani ne akan matsayinsa saboda haka dukkan waɗannan annabawa da aka ambace shi zuriyarsa ne annabi Lut an ambace shi tagliban saboda kasancewar shi kansa annabi Lut ya tare da annabi Ibrahim wa najjaynahu wa Lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin muka tsirantar da shi da shi da Lutu ya zuwa ga kasa wadanda wadda take mun yi albarka a gareta ya zuwa ga Baitul Maqdis kenan saboda haka annabi Lut ambatan sa kamar ya zamanto zuriyar annabi Ibrahim ne domin kamar dan sa ne na ruhi tare da kan cewa kuma inna ammar rajuli sunu abi babban mutum ai tamkar dan uwansa aka tamkar ubansa ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace dangane da Abbas yace inna ammar rajuli sunu abihi babban mutum to tamkar ubansa ne Abbas tamkar mahaifi ne ga manzon Allah sallallahu wasallam alaihi to annan sai suka ce saboda haka annabi Lut an yi ilhaqin sa tare da sauran zuriyarsa domin kamar zuriyarsa ne wadansu kuma suka ce a an kawo shi ne an ambace shi a ƙarshe dan ayi ifradin sa da taqdirin wani fi'ili wanda yake zai ware shi daga sauran dan ya zamanto shi baya cikin zuriyar amma sai a ce wahadaina lutan annabi lut shi ma mun shirye shi an ambace shi ne ilhaqan da zuriyar annabi ibrahim shi yasa aka ambace shi daga karshe wannan fuska ta biyu tace mafi girma wato mafi karfi saboda ganin kan cewa siyakin bayanin falalar annabi ibrahim ne da yanda Allah madaukakin sarki ya sanya annabci a cikin zuriyarsa waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal-kitab mun sanya annabci da littafi a cikin zuriyar annabi nuh da annabi lut da annabi ibrahim kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul hadid dukkan wani annabi da yazo bayan annabi ibrahim zaka samu wanda aka ambata mana a cikin alqur'ani sa daga cikin zuriyar annabi ibrahim salawatullahi wa salamuhu alayhi wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman ay wa hadaina min dhurriyyatihi daud muka shiryi annabi daud daga cikin zuriyar annabi ibrahim annabi daud yana daga cikin zuriyar annabi ibrahim domin yana daga cikin wato ƴaƴan jikokin yahuda ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi isa annabi yaqub 12 annabi yaqub yana da ƴaƴa 12 kowanne daga cikin su ya zamanto shine uban kabila ɗaya daga cikin kabilun annabi daga cikin kabilun bani isra'il to daga cikin su annabi daud annabi Dawud yana daga cikin zuriyar Yahuda kuma shine wanda Allah madaukakin sarki ya bashi mulkin Isra'ila bayan wato tafiyar Talut wanda Talut sarki ne wanda annabin Allah wanda Allah bai ambata mana sunansa ba a cikin Alkur'ani id qalu linabiyyin lahum ba'athna na malikan nuqatil fi sabilillah a cikin suratul Baqara ya sanya Talut yace inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika yace Allah ya aiko Talut ya zamanto shine sarki a gare ku to a lokacin da suka yi fada da mutanen Yahudawa bani Isra'il suka yi fada da Falastinawa suka Jalut yana tare da su annabi Dawud ya kashe Jalut bayan annabi Dawud ya kashe Jalut Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa wa atahu Allahul mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha Allah ya bashi mulki kuma ya bashi hikima ya sanar da shi daga abin da ya so hikima shine annabci Allah ya bashi annabci da mulki ya zamanto annabi sarki wa Sulaiman da kuma dan sa annabi Sulaiman shi ma annabi sarki wanda Allah ya karfafa mulkin sa wa shaddadna mulka annabi Dawud shine Allah ta'ala ya ce wa shaddadna mulkahu muka karfafa mulkin sa domin Allah ya hore masa hatta ma wato tsuntsaye yayin da yake yin tasbihi sai zo suna tasbihi tare da shi duwatsu su rinka tasbihi tare da shi shi ku annabi Sulaiman Allah ya sa mulkin nasa ba akan mutane ba hatta aljinu mulki gare shi mulki ne gare kuma Allah ya hore masa iska yana zauna a cikin majalisi inda yace zai tafi haifu duk inda ya nufa zai tafi sai kawai iska ta tashi da shi ba sai an kira injiniya an zuba mai an samu compass an kira injiniya sannan jirgi ya tashi ba da umar horewa ta Allah tashir na Allah jalla wa ala yana zaune kawai sai a tashi gabaki dai a tafi da iska Allah ya hore masa iska aljanu kuma Allah ya hore masa su suna jin tsoransa dan haka irin aiki na wulakanci da suke yi masa suka ci gaba da yi su masa gine-gine su nutso a cikin teku su fito masa da arzikin cikin teku suna wannan ibadar suna wannan bautar a gare shi da Allah ya karɓi ran annabi Sulaiman sai ya sanya shi yana tsaye akan sandansa bai fadi ya mutu ba su kuma in suka zo aljanu suka ganshi sai su dauka kan cewa yana nan fa yana kallon su sai su ci gaba da bauta har sai da tukunar gara ta cinye sandan nasa فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يعني ده فادي يا متو سي الجنو suka gane cewa ashe basu san gaibu ba da sun san gaibu basu da ba zauna a cikin azaba wanda take mai wulakanci ba to kaji aljani bai san gaibu ba saboda haka ina kai ina wani wanda yake da dan galadima iyayen dan galadima basu san gaibu ba ballantana baran dan galadima to wa ayyub haka zalika ayyub shi ma yana ɗaya daga cikin zurriyar annabi yaqub shine wanda Allah ta'ala ya jarabce shi da rashin lafiya wa ayyub idnada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa adha yayin da ya kira ubangijinsa hakika shaytan ya shafe ni da wahala da kuma azaba ya rashin lafiya mai tsanani har iyalansa suka rabu da shi Allah ta'ala ya sifanta da cewa ya inna wajadnahu sabira mun same shi bawa mai hakuri ni'mal abd ma dalla da wannan bawa innahu awwab mai yawan komawa ga Allah ne wa yuqawil alahadith ka bani mulki ka sanar da ni irin mun wato fasaran mafarki to shi ma yana daga cikin zuriyar annabi Ibrahim kaji duk waɗannan fa Allah ya ce duk mun shirye su wa Musa haka bizalika Musa mun shirye shi mun bashi annabci Musa wanda yake Allah madaukakin wa kallama Allahu Musa taklima wa Harun da kuma annabi Harun shi ma Allah ya ce mun shirye shi mun bashi annabci wa atina waj'alna lahu akahu haruna nabiyya muka sanya dan uwansa annabi harun ya zamanto annabi wa kadhalika najzil muhsinin to haka nan muke yin kyakkyawan sakamako ga masu ihsani shine sakamakon shiriya masu kyautatawa sai Allah madaukakin sarki ya musu sakayya irin wannan wato waɗanda suka kyauta wa annabawa saboda kasancewar yanda Allah ya halice su da kyan asalin su da kyan batinin su da kyan zahirin su to babu abin da ya cancanci babu abin da Allah madaukakin sarki ya yi musu na karama irin wannan karamar ta shari'a Allah ta'ala ya ba su annabci wato babu wani ihsani da Allah zai mabawa kuma bayan ihsanin annabci kuma shi ba samun sa ake da yawan ilimi ba ko da yawan aiki ko da yawan tarbiya da zabi ne na Allah kuma an gama an kare babu sauran annabci waɗannan sune waɗanda Allah ta'ala ya zabe su ya ba su annabci wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas haka dalika mun shiri zakariya wa min zurriya daga cikin zurriyarsa waɗanda mun shiri zakariya shi ma yana daga cikin bani isra'il waɗanda suke Allah madaukakin sarki ya bashi annabci shine wanda Allah ta'ala ya jarabce shi da rashin haihuwa da matarsa bakarara Allah kuma ya sanya shi daga cikin malamai da annabawa na bani isra'il wanda suka san attaura wanda Allah ya danka kura tarbiyar Maryamu a hannunsa yana kai mata abinci yana zuwa yana ziyartarta yayin da take bauta a cikin Baitul Maqdis a wajen bauta idan ya je wajenta sai ya ga Allah ya karrama ta da abincin lokacin bazara sai ya same shi abincin lokacin bazara sai ya same ta a wajensa lokacin sanyi in ya je lokacin sanyi sai ya samu abincin in ya je lokacin bazara sai ya samu abincin lokacin sanyi a wajenta yace ya Maryamu anna laki hadha ina kika samu wannan tace huwa min indillah daga wajen Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda yaso ba tare da gurgudo ba sai kamar wato wannan fadakar da shi akai tace to ni ina ta neman da na tsufa mata ta bakarara ga Allah yana irin wannan abun mamaki hunalika da azakariya rabba to anan take sai zakariya maimakon ya hasada yace a yaushe kika taka wannan mataki hasada ta kama shi yana ganin ni'ima yace to haka Allah yake ni'imarsa sai shi ma ya koma yace to bari in nema wajen miye ya nemi Allah madaukakin sarki ya bashi rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a fanadatu almalaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya musaddiqa Allah ya masa albashir da yahya to shi nan aka ambaci yahya shine kuma annabi wanda yazo tare da shi annabi yahya wanda yake annabi yahya Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da kan cewa musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskata kalma daga Allah mai zai gaskata da annabi Isa zai gaskata da annabi Isa a lokacin da dubbani Isra'il suka juya masa baya an ruwaito a cikin tafsiri la'alla yana daga cikin Isra'iliyat ba hadisi bane cewa mahaifiyar annabi Yahya tana ce ma Maryam yayin da take ciki da yayin da suke da ciki tana da cikin annabi Yahya ita kuma Maryam tana da ciki da annabi Isa tace ina jin abin da ke ciki na yana sujada ga abin da ke cikinki yana gaisuwa a gare shi to tun a cikin ciki ma yana gaskata annabi Isa saboda haka ya gaskata yana daga cikin da suka gaskata da annabi Isa kamar yanda yazo a cikin hadisin ina jin Nawas ibn Sam'an ne wannan hadisi mai tsawo hadisi ne ingantacce cewa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Haya da kalmomi guda biyar yayi aiki da su kuma ya ga bani Isra'il saboda tsananin su abin ya tsananta a gare shi annabi Isa ya zo ya tatar da shi yace Allah ya aiko ka da waɗannan kalmomi ko ka faɗa ko kuma ni in isar a maimakon sa yaje ya isar ya ga ya musu waɗannan kalmomi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ma ina umarnin ku da kalmomin shine wato ya isar musu da umarnin abubuwa guda biyar da kuma buga musu misali akan abubuwa guda biyar hadisin yana da tsawo amma saboda abin yana daga cikin abubuwa da suka zo na kisar rayuwar annabi Yahya wa Ilyas da kuma wa Isa wa Ilyas da kuma Isa shi ma yana daga cikin zuriyar annabi Musa annabi Ibrahim wannan yana daga cikin hujjar da waɗansu suke cewa wato dan mace za a iya ilhaqin sa tunda annabi Isa dan Maryamu ne ita kuma Maryamu ita ce Isra'iliya ita ce ubanta yake dan Isra'ila ita ce za a ce jikar annabi Ibrahim tunda ubanta Imrana daga cikin bani Isra'ila yake to annabi Isa saboda ba shi da uba sai ya zamanto kan cewar wato Isa ya zamanto yana daga cikin zuriyar annabi Ibrahim kuma idan ma ya zamanto kan cewa wannan ka'ida ce ana zuriya ta fuskar uba haka ka'ida take wajen shari'a inda shari'a ta sanya to Allah nan yayi nassi akan cewa annabi Isa zuriyar annabi Ibrahim ne shikenan kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Hassan zuriyarsa ne duk da yake ba dan namiji bane dan mace ne dan Fatima ne yace inna bani dana wannan ya kira shi dan sa gashi kuma dan yarsa ne larabawa sune suka ce banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaul rijalil abaidi ƴaƴanmu sune ƴaƴan ƴaƴanmu amma ƴaƴanmu mata ƴaƴan su kuwa ƴaƴan wadansu mazan ne eh wannan haka yake to amma a wajen ka'idar asibci na shari'a kware haka yake in aka ce al-ibn ana nufin ibnul ibn wa innazal banda ibnul bint banda dan ƴa to amma annabi Isa shi da nassin alqur'ani dan ƴa ne amma kuma ya zamanto ƙa ga annabi Ibrahim tunda Allah ya ce wa min zurriyatihi daga cikin zurriyarsa aka ambaci annabi Isa wa Yunus wa Ilyas da kuma annabi Ilyas shine wanda suke cewa Elijah da Ibriya haka yake a cikin Old Testament Elijah shine Ilyas shi ma yana daga cikin wanda Allah ta'ala ya ce wa rafa'nahu makanan aliya mun dauka shi matsayi wanda yake mai girma wa inna Ilyas la minal mursali annabi Ilyas yana daga cikin manzanni kullum minas salihin dukkanin su suna daga cikin salihai wato salaha ba irin wai salaha ta salihan ta wanda yake salihi ne bai kai annabci a salaha ta annabawa salaha ita ce muntahas salaha wa Isma'ila da kuma annabi Isma'il wanda yake yana daga cikin annabawa yana daga cikin zuriyar annabi Ibrahim domin ɗansa ne shine Yushua shine ɗansa na farko shine Elias wal Yasa da kuma annabi Yushua da kuma Al Yasa shine Elias wanda shine ya zamanto khalifan Ilyas khalifan Elijah bayan ya tafi jiya daga suna daga cikin wanda ambaton su yazo a cikin abin nan a cikin At-Taura amma su annabi Isma'il a wajen su ba annabi bane kaga inda an gina alqur'ani akan at-taura ne ba za a ambaci isma'ila ba tunda a wajen at-taura annabi isma'il ba annabi bane amma kuma gashi zuriyar annabi ibrahim ne to Allah ya ce wa isma'ila annabi isma'il shi ma mun shirye shi daga cikin zuriyar annabi ibrahim mun bashi annabci wal yasa da annabi yasa wa yunus da kuma annabi yunus shine ibnu matta wanda aka aika shi zuwa ga ninawa wa luta da kuma annabi lut shi ma mun shirye shi daga cikin zuriyar annabi ibrahim ko kuma a bisa ta fuskar ilhaqi ko kuma wato mun shirye annabi lut ba tare da an batun shi yana daga cikin zuriyarsa ba wa kullum faddalna alal alamin dukkanin su waɗannan mun fifita su akan talikai babu fifiko da yake fifikon annabci dukkan wani fifiko kuma bayan fifikon annabawa yake wa kullum faddalna alal alamin wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim haka mun fifita daga cikin iyayensu da kuma zuriyarsu da ƴan uwansu mun fifita su alal alamin wajtabainahum muka zabe su wahadainahum muka shirye su ila siratin mustaqim yazuwa ga tafarki wanda yake shine madaidaici a cikin itikadi da dabi'a da ayyuka da addini to waɗannan su ne waɗanda nake kan addinin su Allah yana ce ma annabi Ibrahim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne nawa ko ina naku Fir'auna Namarudu Abu Jahal fitsararru Dajjalun sune naku wanda duk ake ambato da mutanen kirki suna kan aqidata to ku kuma ina naku ulaika abai faji'ni bimithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u kama wanda yake kirari bayan ya ambata sunayen dukkan wadanda yake sune iyayen sai ya ce to ya jariru indai alfahariyar ne ya ake to ni ganawa ina kai naka in bigire daya hada mu zamu zo mu nuna bajinta wanda yake takama da kan cewar hanyar ita ce hanyar waɗannan bayi wanda kaji Allah yana cewa kullun faddalna alal alamin wa kadhalika najzil muhsinin kullun min as-salihin dukkan abinda ake sifanta mutanen kirki da su an sifanta su da shi ka zamanto kana cikin waɗannan kai ne za a hada da koko waɗanda Allah ya sifanta su da kafirci da zalunci da jabberanci da ja'irci to wannan yana daga cikin wato munasabar ambaton waɗannan a wannan bigire domin bigire ne na wato a inda tauhidi yake kalubale ga shirka karasa mana to ta ganin za mu tsaya a nan wajen insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا وتقبل منا واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين سبحان